バキー、まあ、いいやんか、おや。daga karshe an cire shugaban jam'iyyar APC a jihar Niger biyo bayan badakalar sama da fadi da kudin jam'iyyar kusan naira miliyan 500 a jamhuriyar Niger yan rajin kare demokradiyya sun sa baki a kikikaka tsakanin hukumar zabe da jam'iyyun adawa na kasar Jama'a assalamu alaikum. A ranar Litinin din nan ne aka waye gari da rasuwar tsohon ministan matasa kuma tsohon mataimakin shugaban jam'iyyar APC na yankin Arewa maso yammacin Najeriya, Barista Inu Abdul Kadir. Lamarin dai ya girgiza gidan siyasar arewacin Najeriya, musamman jihar sa ta haihuwa wato Sokoto. Muhammad Nasir ya duba mana kadan daga cikin gwagwarmayar da marigayin yayi a fagen siyasa da mulki. Kazalika da kalubalen da ya fuskanta tun daga matsayinsa na majalisar mai alfarma sarkin musulmi inda ya tattauna da dadaddan abokin gwagwarmayar sa Bello N Junaidu
idan ka diba lokacin da ya sakatar majalisar mai alfarma sarkin musulmi a hito da yan laccoci na fadakar da mutane abuba tun ma ba irin contribution din gudunmawar da sarkin musulmi mana wuce da ba su ba ta hannun shi haka Gamji Memorial Club ta samu ta ci gaba gaskiya Allah
tsohon mataimakin na shugaban jam'iyyar APC na kasa ne kula da yankin Arewa maso yamma mutum ne wanda ya fuskanci kalubale da dama a rayuwarsa alal misali ya samu takaddama da gwamnatin jihar Kaduna abinda har ya kai da aka rusa gidansa dake jihar ta Kaduna
mun san wannan Aisha ne saboda wasu dalilai ba don wani abun nan ba amma kuma shi yanwa haka yazo ya yi hakuri ya kyale a don koyin ba saboda shi irin da gare shi lauye ne kuma shi na bin doka
haka ma yana matsayin mataimakin shugaban jam'iyyar APC na kasa ya samu takaddama da ƴaƴan jam'iyyar ta APC a jihar sa ta haihuwa abinda ya kai ga jam'iyyar ta ayyana korarsa tun daga matakin mazaba har karamar hukuma har zuwa jiha baki daya wani abu da ya taso na takaddama shine neman sarautar marafan Sokoto wanda ya tayar da jijiyar waya a cikin masarautar Sokoto
ita sarautar kuwa ana iya ba ta tun da ta haita da inda take ta haita da gidan Hassan dan kanan nan Asma'u kuma ta wayenta sannan kuma ta haita da gidan Atiku kaga kenan ita sarautar tannan in ta gado ita aka ta gada mu ga demokrasi ta gada mu ta yi wannan ana ta ne ba don koyon ba saboda wani abin ga mutane isgili a shiga tsakanin wani da wani
Sidi Aliyu Lamido tsohon kakakin jabir APC ne a jihar Sokoto a halin yanzu mai bada shawara na musamman ga gwamnatin jihar Sokoto wanda kuma tare suka yi gwagwarmayar siyasa da marigayin
Najeriya ba wai Sokoto ba Najeriya gaba ɗaya Allah ya sani muna cikin wani hali na juyayi babba wanda ana rasa muhimman mutane kware da gaske to wannan rashi da mun kai yana cikin manya-manyan rashe-rashe
tarihi ya nuna mutuwari don wannan mutuwari don wancan mutuwari don wancan mutuwari ga ta ce da da hali wallahi ta wakuni da na tuke ku ta bata da na kyautar ba hali
A ci gaba da dambarwar siyasar jam'iyyar APC a jihar Niger. Daga ƙarshe dai an cimma matsayar cire shugaban jam'iyyar na jihar Injiniya Muhammad Imam daga muƙaminsa tare da wasu muƙarabansa biyu sakamakon zargin sama da fadi da kudaden jam'iyyar har kimanin naira miliyan 500. Shugabannin jam'iyyar ta APC a jihar sun ɗauki matakin ne a wani taron da suka gudanar Amina. A cewar lauyan APC a jihar ta Niger Barista Khalil Faiko
mun zona ne akan rakici na albazaranci mana da kuɗi a jam'iyyar mu na APC muka gan shugabannin in za su ci gaba da yin mulki gaskiya ba mu da yarda akan su shi yasa muka zona muka bi duk abin da doka ta ce muka cire rashin yarda akan su a turance muna ce vote of no confidence an sauke state chairman na jam'iyyar APC da state secretary da state treasurer wanda ake tukuman su cewa sun yi albazaranci da kuɗi a party an sa caretaker ne saboda mun bi doka ne na sashi 17
yanzu shi gwamnati ya san da wannan abu
mun kai mai takarda kuma ina da tabbaci shi ma member ne na state executive committee to abin ne na doka da aka yi in kuma in bai yi ba the san dokan ya bada dama kai appeal tun da yake nan daga nan state za su yi appeal zuwa zona
to sai dai shugaban da aka tsige engineer Muhammad Imam ya kalubalanci wannan mataki wanda yace ya saba kundin doka da kaidojin jam'iyyar
kundin tsarin APC ya tsara yadda za ya cire mutum na farko sai an baka laifin da kai a rubuce ba wa abin da mutum ke kwankwanto ba tunda ni ne chama kuma a kaina ne ake yi shi ya kamata wanda suka rubutu din za su rubuta su kai zona office na Abuja cewa ga korafinsu sannan ni kuma in sun nada kwamiti daga can za a zo a same ni za a bani kofi na korafin ni kuma ba da shi a rubuce sannan kwamiti din kuma ba kuma wai za su bani at least sati daya in an sanin korafin a yanda constituency sannan su kwamiti din za su zo fito da bayaninsu amma abu yanda ya faru yanzu ni har yanzu da nake zaune ba wanda ya ce ga laifin da na yi
batun zargin da ake yi na batun kuɗi
sannan shi nake ga maka zargin kuɗi ba zargin Facebook ne
su baka a rubuce ba
babu wani abu a rubuce har yau mamakon su rubuta zuwa a gaba da APC Niger shine suka kai mu police station ba wai zuzgaje su rubuta ma police ga abun da muka yi sannan har aka kulle mu
amma yanzu wannan matakin da suka dauka yau na sauke ku kai amintar da shi ko baka yadda ba
a ya zai yadda da abun da ba bi kaida ba ha ya kai ne judge kai ne kuma mai kara kai ne kuma mai hukunci kai ne kuma mai raba mukami duk kai kadai a ranar yau ina magana a wurin nan
idan ba a manta ba a shirye-shiryenmu na baya mun yi ta kawo muku dambarwar siyasa da ke wanzuwa a jamhuriyar Niger musamman tsakanin hukumar zaben kasar ta Sine da bangaren jam'iyyun adawa dangane da matsayar da hukumar zaben ta yi na cewa ba za ta sanya 'yan kasar mazauna kasashen waje a babban zaben kasar da za a gudanar a watan Disamba mai zuwa ba sakamakon yanayin da annobar coronavirus ta jefa duniya a ciki tuni da jami'iyun na adawa suka fito karara suka nuna rashin amincewar su da wannan matakin lamarin da ya sa hukumar zaben neman kotun tsarin mulkin kasar da ta yi bayanin tanadin doka akan sha'anin inda kotun ta goyi bayan hujjojin hukumar zaben to anan ma jami'iyun adawa sun ce sam ba su yarda da hakan ba a halin yanzu kuma kungiyoyin fafutukar kare demokradiya a kasar sun sa baki ganin cewa matakin kan iya kawo cikas ga zaben musamman na 'yan majalisar dokoki inda 'yan kasar mazauna kasashen waje suke da wakilai biyar da tsarin mulki ya ba su damar zabe domin su wakilce su a majalisar a wani taro a birnin Yamaye shugaban kungiyar rajin kare demokradiya ta MPCR Nuhu Arzika yana ganin kamata yayi a sami tattaunawa da fahimtar juna tsakanin hukumar zabe da waɗanda lamarin ya shafa domin samu hanyar warware bakin zaren wannan takaddama a maimakon yunkurin hana wasu 'yan kasar damar 'yancin su da tsarin mulki ya ba su
mai kari ma kamata ya san akwai lokacin da ƙarfin shi shi ma zai iya karewa tunda akwai iyaka ga komi ba wai ko mun ci 'yan adawa ba abinda suke daidai ne ko abinda suke haka ya kamata ya kamata a zo a zauna a gane ma juna a nemi a gane ma juna tunda zan ci a gane ma juna da inda an ka yarda a gane ma juna babu wata doka ta duniya da ta ce ta hana a zo a yi consensus a shirya ko da gobe ne za a yi zaɓe in an shirya yau ana iya yi
da alama kuma su kansu kungiyoyin na kare demokradiyyar ba su yi na'am da hujjojin hukumar zaɓen ba akan matakin da take shirin ɗauka a ta bakin Abdu Idi na kungiyar FCCN
Mali ba zaɓe aka yi ba horon shi ba zaɓe aka yi ba duk ƙasashe zaɓe ake kabin Nijar ta yi zaɓe lari na ECOWAS ƙasa biyu sai sun yi zaɓe kuma zaɓe za su wannan ba hujja ba ne zancen corona ɗin yanzu abin ya ɗan sauƙaƙa kaɗan ana iya a ɗauki matakai 'yan ƙasa na nan da na can a ba su dama su yi amfani da 'yancinsu na 'yan ƙasa na su zaɓa ko ku a zaɓe su
a nan za mu da sa'aya sai mako mai zuwa inda za mu dawo muku da wani sabon shirin godiya ga wakilan sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari Muhammad Nasir da Suleiman Muni Barma wato ba hero da doni ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.